kake magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalol da kuma Ninya ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya yau Lahadi 6 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Babban wakilin Koriya ta Arewa a tattaunawar matakin aiwatarwa da Amurka da suka yi asabar a birnin Stockholm ya ce tattaunawar ta kawo ƙarshe nan da nan. Tattaunawar bata zo da irin yanayin da muka sa rai ba. Ƙarshen ta dai ta wargaje. Abinda Kim Jong-il ya faɗa kenan a harabar ofishin jakadanci Koriya ta Arewa na birnin Stockholm. To sai dai ƴan sa'o'i bayan nan, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Otagus ya faɗi a wata takardar bayani cewa kalaman da suka gabata na tawagar ƴan Koriya ta Arewa ba su yi kama da maudu'i da kuma yanayin tattaunawar da aka kwashe sa'o'i 8:30 ana yi a yau din nan ba. Tawagar Amurka dai ta gabatar da kwararren ra'ayoyi kuma ta yi tattaunawa mai kyau da takwararta ta Koriya ta Arewa. Jami'an tsaron Iraki sun yi harbi da harsashin gaske kan masu zanga-zanga a jiya Asabar. Suka kashe 19 daga cikinsu baya ga wasu da dama da suka ji raunuka a birnin Bagadaza kawai ma. A rana ta 5 ta wannan zanga-zanga kan manufofin gwamnati wadda ta girgiza kasar baki daya. Adadin waɗanda suka mutu a birnin Bagadaza da wasu birane da dama a kudancin Iraki ya kai wajen 100. Akasarin masu zanga-zangar sun yi biris da kiraye-kirayen gwamnati da shugabannin addinai na su sa zuciya nesa. A birnin Bagadaza masu zanga-zanga sun yi ta arangama da jami'an tsaro a unguwanni da dama suka yi ta kona tayoyi akan tituna. Masu zanga-zangar sun faɗaɗa buƙatunsu daga batun samar da ayyukan yi da abubuwan more rayuwa kamar su ruwan sha da wutar lantarki. Suka ƙara da kiran da aka kawo ƙarshen almundahana a wannan ƙasa mai arzikin man fetur wadda ke ɗauke da mutane kimanin miliyan 40. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban mazauna bangaren yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Pakistan sun yi gangami jiya Asabar don daɗa jaddada buƙatarsu ta cewa inda ta kawo ƙarshen matakin nan mai cike da takaddama na fatattakar mutane wanda ta fara ɗaukawa tun watanni 2 da suka gabata a bangaren da ke ƙarƙashin ikonta a yankin na Kashmir da ake rikici a kai. Zanga-zangar ta faru ne a ranar da Senator Chris Van Hollen na Amurka ya isa Pakistan bayan ziyarar da ya kai India inda aka hana shi izinin zuwa Kashmir ganewa kansa da yake jawabi a birnin Multan na gabashin Pakistan. Van Hollen ya yi kira ga gwamnatin India da ta tabbatar ta kare haƙƙin ɗan adam, ta maido da hanyoyin sadarwa, ta kuma saki fursunonin yaƙi a yankin da ake takaddama a kai. A jiya Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana binciken da ake yi kan tattaunawar shugaba Trump da Ukraine da abin da ya kira take-taken shirme na wauta. Illar duniya ta kasa mai da hankali kan abubuwan da suka dace kenan a cewar Pompeo wanda ke ziyara a kasar Girka a zangonsa na ƙarshe a ziyarar da ya kai a kasashen kudancin Turai. Ya bayar da wannan ansar ce saboda a ƙarshen wani jawabi da ya gabatar an tambaye shi cewa ko an ga wasu alamomin da suka nuna akwai buƙatar a ƙara bincike kan tattaunawar da shugaban Amurka Donald Trump ya da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a watan Yuli. wata kungiyar ƴan majalisar dokokin Hong Kong masu rajin kare demokradiya ji Asabar ta shigar da wata ƙara ta kalubalantar amfani da wata dokar ta baci ta zamanin mulkin mallaka da gwamnati ke yi wajen haramta rufe fuskoki a wuraren zanga-zanga saboda ta murƙushe zanga-zangar da ake yi ta kyamar gwamnati yayin da zanga-zangar ta dallafa amma ba a daina ta ba. Dokar ta hana rufe fuska wadda ta fara aiki da tsakar daren ranar Juma'a ta janyo zanga-zangar tashin hankali a wurare da dama da kuma barna a wannan yankin kasar China mai kwalekwayar yancin cin gashin kai.
Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaitin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan harkokin da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Da yau muke ban kwana da bakin shirin na kasa kamar Ibrahim Alhassan da Aliyu Muhammad Tukur usoshi a kungiyar na kasassu daga jihar Adamawa wadanda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdul Aziz ya tantauna da su akan halin da masu bukata ta musamman ke ciki a Najeriya illolin da ke tattare da sana'ar bara da kuma irin kaskancin da ke tattare da wannan mummunar dabi'a mai nasaba da mutuwar zuciya na daga cikin batutuwan da suka mamaye karashin wannan tantaunawa to amma za mu fara ne da jin gurin da daya daga cikin bakin shirin ya sa gaba game da gidan rediyon yanar gizon da ya kafa a matsayin wata gudunmuwa don ci gaban al'ummomin yankin arewa maso gabasin Najeriya.
Wani lokacin da ka samu wannan kawo yanzu ka samu tallafi gwamnati ta taimaka maka ko wasu masu hannu da su ne irin manyan kamfani da ake da su a Najeriya sai kai tunda wannan bawan Allah ya soma kuma gashi yana da bukata na musamman ya kamata mu hada hannu domin mu tallafa ko kuma ku samu guduma daga gwamnati.
Ito kawai yanzu dai babu gwamnati ko kuma wasu masu hannu da shuni da suka ko kamfani ko kungiya da suka tallafa ma wannan duk da cewa wannan za a iya cewa shine farko a arewa maso gabashin Najeriya watakila basu san da shi sosai ba amma kawai yanzu dai ko a yan kwanakin nan ɗaya daga cikin yan jaridu da ya ziyarci wannan kafa da ya rubutu mun dan samu comment wato mai da martani dangane da fatan alkhairi matuka fiye da mayu lokacin da muka bude domin wasu irin manyan mutane da suka yi ta kira mu wadda dama basu san da shi ba yanzu sun kira mu suna ta tambayar mu ta ina ake kama kuma wasu shirye-shirye muke yi wannan shine zamu iya cewa guduma wadda muka fara samu ta hanyar a ƙara yada mu da kuma yanzu maganar nan da muke yi da kai watakila wani dama bai taba sanin Binkola online radio ba yanzu ya ji ta a kafar yada labarai na ƙetare kaga kamar wanda ya bude littafi mai zarki ne karanta haka zai ji to kuma haka abun yake in Allah ya da muna tunani dai da idan Allah watakila idan da rabon zamu amfana akai kungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnati za su tallafa mana koda da yake gwamnatin jihar Adamawa ta yi yunkurin daukan wani nauyin shiri amma har zuwa yanzu dai abun dai bai kammala ba tukunna.
Aliyu na san duk lokacin da zaka yi wannan aiki dole sai ka samu abin da kake kira kwarewa duk da cewa yanzu ka soma kuma kana bukatar shawari da kuma horo da sansu kuma kwanaki na ji labarin kan cewa akwai bita da kuma irin ziyarta da wasu tsofaffin yan jarida jigagai suka yi, ko za ka yi tuna irin wanda suka muku ziyara domin a ga irin kokarin da kuke?
A nan dai wanda suka kawo mana ziyara a cikin manyan yan jaridu akwai Dr. Abdullahi Tasiu Abubakar na BBC London, yana ɗaya daga cikin waɗanda ma suka ba mu bita na
sanin makaman
aiki tare da Ibrahim Hassan na DW, da kuma zance har da kai ma Ibrahim Abdulaziz, kana ɗaya daga cikin wanda ke shawartar mu a wannan kafa a koda yaushe wajen sauraron mu da kuma gyara mana ayyukan mu, domin koda live program muke yi kana iya kira mu kai tsaye mu gyara nan mu aje. Akwai kuwa tsohon editor na jaridar Leadership, wato Ismaila Muhammad, ya ziyarci wannan kafa, yayi mana fatan alkhairi, ya mana gyare-gyare, mun amfana da ilimin sa. Akwai shi Yakubu Muhammad, shi ma wanda shine editor na kamfanin dillancin labarai na nan a jihar Adamawa, da kuma jami'an tsaro, jami'in da ke hulɗa da rundunar yan sanda a jihar Adamawa, DSP Suleiman Yayan Guroje, ya ziyarci wannan kafa.
Amma batun da ake shine ne ne kan cewa dole sai an samu tallafi. Kun taɓa rubuta wasu hukumomi, gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu?
Eto, ba mu rubuta ba, amma wanda muka rubuta wa gwamnati, wanda director mai magana da kuma sadarwa na gwamnatin jihar Adamawa, Mr. Solomon Kumanga, mun kai mishi wannan abu, ya zo har nan ko mun yi shirin sa'a ɗaya da shi, musamman ma kan shirye-shiryen gwamnati da kuma cika ta shekara 100, bana 100. Muna kan rubutawa dai, dan Allah za mu rubuta wa wasu kamfanoni ko kuma kungiyoyi domin su ga watakila ko akwai shirin da za su dauki nauyin su domin wayar da kan al'umma, ko kuma su tallafa mana ta yadda mu ma da yake a nan wannan kafa muna da mutane ma'aikata da suke koyan aiki, muke aiki da su sun fi 50 a wannan kafa, kowa da shirin da yake yi, maza da mata, musulmai da kristoci a wannan wuri. Muna da shirye-shirye na kristanci a shedul namu, ranar Lahadi akwai su, akwai na addinin musulunci ranar Juma'a a shedul namu, akwai su na rana kuma haka daban-daban, mun yi su, mun yi ne kowa da kowa, duk wanda yake son koyan aikin jarida kuma yake aikin jarida, mu zo mu ƙara hada ƙarfi da ƙarfe, mu bunƙasa, kuma muna kwaikwayo ne na kafafen yaɗa labarai na waje.
To mun gode. Bari mu koma ga Alhassan, ga manjirin gogai da wasu ke yi. So tari a matsayinka, duk da cewa ba gani kake ba, makaho kake, wani ce wai makaho shine dan gidan gurgu-gurgu, kuma yace wani tsakanin ku ne, ko
wai dan kaga makaho zai je wani wuri sai ya nemi gurgu, yana tura gurgu a keke, gurgu na nuna mishi hanya.
To sai sune ya gina ku ko?
A'a, ai duk wanda ka tura shi, ma'ana dan gidan ka shi. Don ba yanda zaka yi ka tura mai gidan.
To yawa yanzu kaman ya kake ji idan yadda ake yi muku kyawa, ko kuma yadda wasu na ganin kan in ka bi ta barawo a bi ta mabi sawo, yadda wani idan ya samu matsala na bai ta kara kare ba sai ga ya koma zuciya ta mace,
eh to gaskiya
ana bara a bakin hanya, ana zagin ku, ana cewa a kore su, a daidai su, a sasa mota kaman juji da sun su, ya kake ji?
Gaskiya farko bana jin dadin haka, amma in na zauna ne nazari akai sai in koma ina tunani shin iyayen wannan kan da suka haife shi da larura sun dauka rayuwar shi ya kare, ko kuma asali wani laifi yau Ubangiji Allah ya halitta shi haka? Farko iyaye nake bawa laifi, domin su ya kamata su dau mataki na farko wajen inganta rayuwar amana da Ubangiji ya ba su, domin idan sun inganta rayuwar wannan dan, idan sun gagara, idan shugabannin addini sun shigo ciki, dole ne iyayen za su bi maganar shugabannin addini. Amma sai kaga da iyayen da shugabannin addini da sarakuna har a zo ga gwamnati, sai ga an yi watsi da al'umma, ba wani tanadi da aka yi wurin kyautata rayuwar mutane, sai kaga an bar mutum daga ya fita ya samu 5-10, har wasu iyayen sai su mai da shi kaman ya zama musu jari. Idan sun haife shi gurgu ko makaho ko kurma, sai a dan dau wani roba a bashi, in ya je ya dan dawo da kuɗi, ya dawo shi ne kudin cefenin gidan a ranar, zai ga nauyin gida ma ya dawo kanshi, zai tashi zuciya a mace, bai san addini ba, bai san ilimin zamani ba, ga baki daya sai a zo a zauna rayuwar ba yanda yake kawai.
Idan kana cika da wani cewa ta mai bara ya kake ji,
Ya gaskiya ni ba taba ga mai haka ba.
Amma na faɗa ma wasu.
Ai ana ga
ya kake jikin an
ba. Gaskiya bana jin dadi. Bana jin dadi domin na sani kowa mabarace ne a wurin Ubangiji amma bai kamata ka je.
Na dauka ni da almajiri ne kai
da wannan. Ba ku bai kamata ka je ka kankan da kanka a wurin mutum ka ga ya mai damuwanka har ya abin nan naka ba. Ya zama kaman kana kai karan.
Na san akwai butsar dama. Menene burin ka a rayuwa?
Gaskiya buri na babban shine a zauna lafiya al'umma kuma su samu abin da za su yi asiri a rufe ba tare da an yi kowa wani ya samu matsala ba
shine burin ka
ne babba
Kamal Aliyu menene burin ka ne
buri na rayuwa shine kamar a ce yanzu kafan nan da na bude koda bayan rayuwa ta kafara ina aiki a ce na gina mutane fiye da miliyan suna aiki suna samu abin da za su yi dogaro da kansu ni ma idan na mutu Allah ya sani a aljanna sakamakon wannan
to muna godiya
To masu sauraro nan muka zo ƙarshen shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako a madadin wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz da tawagarsa ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku mu ni lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tanta baiwa ko jama ha tambaya ni ke da ko jama ha tambaya ni ke da
sai yi nan yana suna kuma ni ma ina suna siyan ka cibiyar abin aure na ni kuma na san yana da sana'ata kuma ya tabbatar man da cewa Allah ya siya aure ni
masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya yau shirin domin iyali ya isa guso babban birnin jihar Zamfara inda tsananin soyayya ya kusa zama adalin wata budurwa da ta tunawa kanta wuta sabili da saurayinta ba shi da halin daukan nauyin auren Shirin domin iyali ya hira da kawun yarinya wanda shine yake matsayin uba a gare ta. Ga bayanin da ya mana dangane da wannan lamari.
Wannan yarinya ya tace domin ƙarina ya hita kuma yaro su. Abin da ya faru wannan Aisha tana son wani yaro Umar. Amma Umar din nan baban sa baya da halin da zai aure domin baban shi gadi yake. Shi ma mashi aka bashi da kabu taba kalasa. ba nashi bane so saboda haka tun bare dai aka ce ya aiko ga yarinyan nan sai ya nemi wasu uwaye daban ya aiko don bai san uwaye ne sai da musa shi mai don kowa ne bai mai aure ba da ya aiko dan da biyu da naira 1000 aka karba ce to bayan sati biyu an gama shawara ku turo a yanke muku sadaki abinda Allah ya hore ma ka kawo ita kuma a sai mata katiwa a aurar da ita to abin nan dai ya rike ya shekara daya shine aka ce wai Umar ko yanka sun sani sai muka ce abinda za a yi mun nada wani committee kura na mutum biyu ne su je wurin uwan shi sun san Umar na neman auren nan su ce wallahi ba sani ba kun ba da miyan bakin su suka yi wannan magana auren nan ba to kunji suka ce to a dakatar da shi domin gaye ma iyan mu illa su ba ruwan su sun ce to yanzu abin da za a je a zo da Umar gaban ku ka riga mai haka shine aka je da Umar gaban su iyayen su ga masa haka mun ce to don Allah ku ba mu Umar mu zo da shi gaban yarinyan ya fada mata abin da uwaye ne ce ta yi hakuri don mu samu natsuwa sai ga mata to shine wannan dare hankalin ta ya tashi sai yana wayewa sai ta je ta nemi hetur ta ce a yan mata hetur da dan roba ga wani dan kabu ta ce Allah ya mata hito za ta yi lalle sai ta je ta watsa ma hito din dunnan gabanta da bayanta to lokacin ta dauko ashana a ko ta yarinya kaunta tana gani ita ce ni da gidan ta ce ki kashi kina zai Umar dai ba aure na zai ba kuma ni ba ne even shi lalata da shi saboda haka kuma ban son aure wani duniya in ba Umar ba to kala in zan na ta salawanta da zan ba ina ganin Umar bai aure ni ba tace gaki haka har ta buga ashana ta buge ta ashe ta ruga ya taje ta fada mu uwaye mata ashe taje ta samu wata ashana kai tana buga ta zo kusa da jikinta sai ta yi but ta tashi gaba daya sai ta tunkari cikin gida kayan yare ta ga masu suka kanta tana ci da wuta sai suka kama kururuwa wurin da ta yi wurin sai ta su ruga gurin su mata sai ta yi waje lokacin da waje akwai wasu mutane can gehe zanne to wannan lokacin wani mutane na gehe zanne to a wannan lokacin suka ce ga gidan Buhari ya kama da wuta don haka an dauko mashin an yadda don Allah ku rugo da gudu aka ce a ba mashin bane an ga mutun na abun aka ce kai mutun ne fa shine ko da aka rugo da ko ina wuta ta burita shikin Allah ya sa akwai mata masu kwallallakin ruwa aka dauko an ka danga kara mata ruwa hauta ta mutu sannan aka balle mata kaya aka babballa kayan nata aka yagiya su har bulenziya duk ta dai aka yayyage sannan aka bar ta huta ta bakkire sannan aka bar yariyar nan haka sannan aka dauke ta aka shiga da cikin gida aka rika aka nuna aka je gida to yanzu ya za a yi to yanzu abun nan da ya faru wallahi cikin gidan na 740 a cikin gidan shine to ya za mu ka ce to yanzu ba abun da za a yi mu dauko ba mu aikata asiri mu dauko mai maganin gargajiya mu ka dauko mai maganin gargajiya na dura babban dana Saminu ya je ya dauko mai maganin gargajiya ya taho shi na zama ba kai ce Alhaji ai wannan wanda duk ya ga wannan ba magana jingaza bare dai mu ga yanayin ta samu laha yayi magani duk zuba mata ranar asabar wannan abu ya faru da karfe 8 na safe 7 zuwa 8 na safe to Lahadi ya sake dawowa wani ya ba mu taimakon naira 1000 da yazo sai mun ka 700 din na harkun mun ka bashi mun ka ce hawo ka baka bo ran Lahadi da ya dawo sai ga wani ban Allah ya ciro naira 1000 ya bani to yana zuwa da yazo magana ta ce don Allah ga naira 1000 kuma ka hawo ka baka bo mun gode gobe litinin ka dawo gobe litinin na dawowa yan sanda na ji domin an fara dauka an fara watsawa shine ina suka zo ku ci a bayan rufa nace eh akwai dalilin da sa bayan rufa ba na farko dai ina je wurin ku fitina ne na ji kuma ya ba kai asibiti nace to ina kai asibiti da ma zan kai ta asibiti banda kokobo abinda zan dauke ta ma a kai ta da mashin da mota babu kuma jikin ta ko ina ciwo ne ta ya za mu dauki ta shine suka yan sanda da duk rudun wada aka turo mutum uku da wani mai anini uku suka zo suka dauke jawabi sai suka ce wace hukuma muke nace binnin ruwa aka to suka kira yan sanda binnin ruwa suka zo suka dauke ta muka asibiti ta ranar litinin to shine ga mu muna neman taimako ga bayan Allah wanda Allah ya hore madanan duk duniya wanda ya ji wanda zai iya taimakawa fi sabilillahi ya taimaka don girman Allah yani gade wallahi marayin ya ce kuma hannun mu take kuma wallahi ba da halin da zai aure yariyar nan amma da yawa mutane sun ce in Allah ya bata lahiya su za su iya biya mai sadaki da lehe har kuma ita yariyar ma a mata kayan daki domin shi take zuwa auren da ita don Allah ya rena bata mutu tana nan da lehe kuma duk mai ne taimaka mai taimaka fi sabilillahi
yanzu Alhaji lokacin da watakila kuka yanke shawarar tunkarar iyayen shi Umar da zumar cewa a zo a bayyana ma yarinya ba ku taba tunanin wani abu makamancin haka na iya faruwa ba sanadiyar matsanancin son da take masa
wallahi ba mu tunani haka ba Allah ya gani ba mu san abin zai faru haka ba saboda yarinyar ta sauke alqur'ani almajira ce kuma kowa shi ne ta shi take ba ruwanta da kowa amma cewa Umar din ba zai aure ta ba cikin nan nan dare wannan zuwa sai wannan abu tunanin ta yazo mata ta kashi kanta ta huta
to yanzu kun sami wani martani watakila ko wani bayani daga iyayen Umar bayan faruwar wannan lamarin
eh to sun dai sun zo sun gaida ta sun gaida mu kuma sun muna jaji
shi Umar din fa
ya Umar da an ka yana zuwa an gaya mai sai yanki jiki ya fadi
shi ma kenan dai yana son
shi ma subhanallahi yanki jiki ya fadi tunda sai misali shi ma ƙarfe 10 da ya taho an gaya mai na Lahadin nan yanki jiki ne waɗe wallahi ƙarfe 1 na dare sannan ya rodo an zuba mai ruwa ana sa mai ruwa sai dan kasa sai dan kai mai ƙarin leda uku na ruwa sannan ya taso yanzu yau ya taho wuri na nan gida yana cewa in gaida ita shi bai ke zuwa gai yazo kun wani hali yannan suka ce a gai yazo don in yazo ya ganta cikin wannan hali kuma wani abu wani ya faruwa da shi don haka sai aka ce to a dakatar da shi ita ma yanzu nan tana dumi tana cewa Umar ga ka zo ka iske cikin wannan hali ka yi hakuri in Allah ya ce za mu yi auren za mu yi
abin da kake faɗa kenan.
Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya kuma hira da saurayin yarinya kan wannan lamari ga abin da yake cewa.
Ni zai faru wannan abu ban ji daɗi ba kuma tamkar cewa da kaina a wannan ne ya faru. Ranar da zai mun ga haɗu da ita da daddare zan gira sun ci mun to mun yi harki da ta gira ni kuma sanin ne nan jin ma da daddare na zakko ta ko gira sanin ni ma sanin ne gira wasu aiki ban ma nan ne gira ina can wurin aiki sai aka kira ni an kaga mu abin da ka faru sai ni dawo gira sai ni gangaro da ni in je in ganta sai an ka kibari na dan ne na ga ne kai an kai ne cikin gira ban san ko me ke faruwa ba Aisha ne yarinya ta ci kuma ina son ta tana so na kuma
tunani ya koyi aure ko wani abu makamanci haka
eh ni in da ni ne za a aure ta ko da ta ce ya ba ta da ni aure ta kina da ce da cewa za a aure ta kuma sanan ni ban da zarahin da zan cewa za a aure ta kuma sanan kuma ina ma ni suka ji ni kai maka musu dan ne kuma rabban da harajar da zane ko da mun kabu kabu ne kai amma ba na bani me shi ya an shi abu ne
wannan ne yasa ka je ka ce mata kenan ta yi hakuri ba za a yi auren ba kenan
eh shi yasa nan je na ga mata hanga saboda ban da zara hindu zan yi ne shi yasa ko ba wani aiki gare ne ba da zan zuwa in dudu a lokacin da zan cewa zan aure ta
to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji abin da Aisha da ke kwanta a asibiti ke cewa dangane da wannan lamari da kuma halin da ake ciki akan wannan batu kafin nan a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyina da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma Chibahiro Dodone daidaita ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
Ma da sandala asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya Yeah.
tattalin arzikin kasa a kasar mu muna a saboda baya haka fallin kire ke ira muna a saboda yan baya baya a harkar kimiyya a da fasaha